Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroti ka don ka buiwa. Kuda mahatambaya ni keda,
an daɗe ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki. Sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba.
‘Yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai aga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da ƴan gwagwarmaya da ke zauna a nan Amurka, Helen Bako da ke jihar California, da kuma Hajiya Hurairu Musa wadda ke zauna a birnin New York, waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa Alisha Abba ya riƙa kwafsawa wata mace, na nemi jin matakin da suke gani za a iya ɗauka na kare mutuncin mata da kuma ladartar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan muƙamai. Ga abin da Hajiya Hurairu Musa ke cewa.
First of all, ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar office din nan. Secondly, gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba, kar su zauna suna shiru su ringa magana. Kuma su kuma waɗannan politicians din nan su gane cewa wannan lokacin ba lokacin da bane. Yanzu lokacin social media ne, kar ka ɗauka wai abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a recording din ka yadda ce. So I hope wannan will be a lesson
inda
mutane ba kawai mata ba, kowaye da yake cima wani zalunci to yayi hattara, don za a iya recording din ka a fitar da shi. Kuma but the only time da zai zama ya yi amfani wannan recording in dai hukumar ake
kai
hukumomin sun taking action an ce yanzu in kai laifin nan a punishing ɗinka. In ba haka aka yi ba, waɗannan politicians ɗin nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne, duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rufan asirin shi zai iya tozarta wani, ya san zai je ya ba da kuɗi ba abinda za a mishi don yin hukumar ba zai fushi ko ne ba. To the only time da zai wannan zai stop, which na ji daɗi IG ɗin ya taking action ya ce a kama shi mutumin nan a je a kulle shi. I hope ma da gaske ne, kin gane? Amma lesson din is that gaskiya police in Nigeria da duk jurisdiction in Nigeria ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan, yi aiki da shi su investigate din shi, kuma in aka finding mutumin guilty a prosecuting din shi.
Wato Madam Helen, ke kuma mecece shawarar ki?
Shawara na shine, na farko ina kira bisa ga gwamnati Najeriya su yi kokari su taimaki mata, domin kamar yadda na faɗa abin da yake sa mata cikin wayannan damuwoyi kuma wayansu halaye da bai kamata ba, kuma suna zama cikin abuse, wato suna zama karkashin mutane da suke ci musu zarafi domin rashin abin zaman gari. In za a iya taimako mata, ai training ɗan mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su, sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya musu sana'o'i. Sannan na biyu, na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita Hadiya ta faɗa, akwai social media. Mata, idan abu ya faru haka da ku, ya kamata ku faɗa ma hukumomi ko kuwa 'yan sanda a gaya musu da abin da ya faru. Kada ku zanna a ci gaba da cin zarafinku. Wannan fata ya zama abin koyi ga sauran shugabanninmu, suna jin mu shugabanninmu wayanda akwai wayanda kamar yadda na faɗa, akwai wayanda sun ci zarafin mata kuma suna kan cin zarafin mata, amma ba zai ci gaba ba domin Najeriya na canjawa. Saboda haka ya zama abin koyi. Alfa sun ce idan ka ga gemun wani ya ɗau taka shafa ma naka ruwa ko? Wannan fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabanninmu. Bai da kyau ku ci zarafin mata. Sannan a ƙarshe, na san an saba kafa komitoci a Najeriya yawancin lokacin an kafa komiti za a announcing cewa an yi komiti, amma ba za a taba jin menene suka tarar ba, wani irin conclusion ne aka zo da shi. Ina fata wannan komiti da aka kafa bari justice ya kasance, wato gaskiyar ta fito. Idan shi wannan mutum ya yi laifi, to a hukunta shi daidai yanda ya kamata. Kuma na kira ga hukumomin mu a kotu din mu, gaskiya wani abu, wani damuwan shine idan sun tsaya da gaskiya sauran su ba su yin gaskiya, amma idan sun tsaya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko ya yi wani laifi, a hukunta shi daidai yanda doka ta faɗa. Najeriya mun nan za ta canji.
To shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu da ke zaune a nan Amurka dangane da wannan batu, ga abin da suke cewa.
Abu ne wanda bai yi wa kowa dadi ba, bai yi mini dadi ba, a ni mazaina na ɗan Adamawa da kuma matashi. Saboda an daɗe ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki. Sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba. Wannan ya nuna cewa ya nuna yadda amfani da karfin iko a kan talakawa ya yi nisa a ƙasarmu na Najeriya. Domin kuma a haka ba abu ne wanda ya yi nisa, yana faruwa tsakanin ba tsakanin shugabanni kawai ba, yana faruwa har ga kungiyoyin addinai da makarantu da sauran wurare. Akan takurawa talakawa yero jama'a, aka takurawa talakawa, a takurawa jama'a, amma ba su da bakin magana. Abu ne wanda ba mu ji dadin shi ba, duk da cewa ya fito ya amsa laifinsa yayi kyau. Yayi kyau yanda ya amsa laifinsa, ya kuma ya bada hakuri, wanda na san kuma na yadda mutanen Najeriya sun yafe sa, sun yafe mai. Amma ya kamata doka ta yi halinta. Ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a kasashe da sun ci gaba kamar na Amurka. Saboda ko shugaban kasa ya daga hannu ya duki wani ko wata, sai doka ta yi halinta. Ba wanda ya fi karfin doka. Wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya.
Kamar yadda maganan dukan yarinya da senato ya yi, yana nan a fili, ana an kuma ga bidiyon da yanda duk abubuwan suka faru. Abin da yake takaicin shine, idan matsayi ƴan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati, sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka, saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba. Wannan matsalan ba yau aka fara ta ba, an daɗe ana yin haka, amma ba a ɗauki mataki yanda ya kamata ba. Da tun farko da ake yi, an ɗauki mataki, an hukunta wadda ya kamata. Talakawan nan fa su suka zaɓe ku, su suka kai ku inda suka kai ku. In kuka sauko kuna taka su, to ai bai yi ba. Abin da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi komai matsayin shi, idan dai za mu bi dokan yanda ya kamata, komai kowane ne ya laifi ya kamata a hukunta shi. Ba talaka ne ya kamata a ringa cin mutum shi ce ana wa hukunta shi ba, ana ganin laifin talaka. Amma talakawan nan ya kamata su ma a ji kukansu, a dube su, kuma a kyautata musu. Inda aka taka su, kowane ne ya taka su, komai matsayin shi, ya kamata shi ma a bashi horo yanda ya kamata. An yi waɗansu daga baya da sosai sosai, waɗanda ma suka fi wannan muni, amma ba a ce komai ba, an kyale shi yasa yake cin gaba. To da an gyara tun daga farko, da haka ba ta ci gaba ba. Idan za a horanta wannan, ya kamata waɗanda suka yi daga baya ma su ma a hore su daidai yanda ya kamata.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana, mu koma kan zargin cin zarafin ƙaramin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje, Abuja. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman baƙin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa, ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ke zaune a nan Amurka, da dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, musamman Malam Siri da ya daidaita sautin shiri da bada umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. Daliri
kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.